Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 7 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baballa, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a jiya Laraba cewa tattaunawar sa da manyan jami'an Faransa yayi ma'ana ainihin. Kana za ta iya kai ga buɗe sabon bani na haɗin gwiwa tsakanin Washington da Paris wurin dakile ayyukan soja da China ke gudanarwa a yankin Indo-Pacific. Shugabar hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan ta faɗa a jiya Laraba cewa matsalolin kayayyakin jin kai a ƙasar na ƙaruwa cikin gaggawa, har ma lokaci na ƙurewa kafin shiga lokacin sanyi. Kana a jiya Laraba, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ba da shawarar baiwa yara rigakafin malaria a kudu da hamadar Afirka da ma wasu yankunan nahiyar masu fama da tsananin yaduwar cutar ta malaria.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa wata tawagar tsoffin 'yan tawayen kasar Mali, bambobin haɗin guwar CSP ta yada zango a jamhuriyar Nijar a rangadin ƙasashen yankin Sahel da ta fara da zumman neman shawarwari da za su taimaka a samar da zaman lafiya.
Ya ce, mun zo ne mu gabatar da ƙungiyarmu ga shugaba Muhammad Bazoum, mu nemi shawarwari daga gare shi da kuma gudunmuwarsa. Domin a yau taimakawa CSP tamkar taimakawa kasar Mali ne, kuma fitar da Mali daga kangi tamkar taimakawa yankin Sahel ne.
A Najeriya kuma an samu rabuwa kai mai tsanani tsakanin manyan 'yan siyasa arewa da na kudancin kasar kan tikitin shugabancin kasa a zaben 2023. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Dress Up ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a jiya Laraba cewa tattaunawar sa da manyan jami'an Faransa yayi ma'ana ainihin. Kana za ta iya kai ga buɗe sabon babi na haɗin gwiwa tsakanin Washington da Paris wurin dakile ayyukan soja da China ke gudanarwa a yankin Indo-Pacific. Yana da matukar muhimmanci ga Amurka ta ga nahiyar Turai baki daya, musamman ƙasar Faransa sun yi ƙarfi kana su yi aiki tare a yankin Indo-Pacific. Blinken yana faɗa a wani taron manema labarai a Paris, babban birnin Faransa. Ya kammala rangajinsa a Turai ne da tattaunawa da wasu ministocin harkokin waje a taron kungiyar rayuwar tattalin arziki ta OECD. Blinken ya ba da shawarar cewa Amurka da Faransa za su iya yin aiki a kan damuwa ta bai ɗaya a yankin Sahel na Afirka da kuma tsaro na haɗin gwiwar Amurka da Turai. Yayin da yake Paris, Blinken ya gana da shugaban Faransa Emmanuel Macron da ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian da zammar ci gaba da kyautata dangantaka da ta yi rauni tsakanin daddadun ƙawayen juna biyo bayan takaddama game da aikin tsaro tsakanin Amurka da Burtaniya da kuma Australia. Shugaban hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ta faɗa a jiya Laraba cewa matsalolin kayayyakin jin kai a ƙasar na ƙaruwa cikin gaggawa, har ma lokaci na ƙurewa kafin shiga lokacin sanyi. Lokacin sanyi na gab da shigowa, in ji Mary Ellen McCroarty, babbar daraktan shirin abinci na duniya a Afghanistan. Tana faɗa wa manema labarai ta bidiyo yanar gizo a Kabul. Ta ce, muna da sanyi mai tsanani a Afghanistan. Farashin mai da ke tashin goron zabi zai jefa mutane cikin wahalar samun abinci da kuma samun ɗumi a gidajensu. Gabanin talmar ta kwace mulki a Kabul a ranar 15 ga watan Agusta kana ta kafa gwamnati. Dama kasar tana fama da matsaloli na tsawon shekaru da suka hada da fari da yaki da cin hanci da rashawa da kuma annobar COVID-19. Sama da mutum miliyan 18 ne ke bukatar taimakon jin kai, har da mutum miliyan 14 da ba sa samun abinci. Akwai kuma yara miliyan 2 da suke kan hatsarin kamuwa da tsananin tamowa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ba da shawarar baiwa yara rigakafin malaria a kudu da hamadan Afirka da ma wasu yankunan nahiyar masu fama da tsananin yaduwar cutar malaria. An tabbatar da ingancin rigakafin da ake kira Mosquirix a wani aikin jarrabawa da aka gudanar a Ghana da Kenya da Malawi, inda yara sama da 800 suka samu rigakafin. Hukumar ta WHO ta ce malaria ita ce babbar cutar da ke hallaka kananan yara a kudu da saharan Afirka, inda yara 260 'yan ƙasa da shekaru 5 ke mutuwa a duk shekara. Rigakafin da ake bukata a baiwa yara sau hudu yana yaki da kwayar cutar malaria ta Typhus Pharum mai hadari a duniya, kana mafi yawa a nahiyar Afirka, inji WHO a wani sanarwa ga manema labarai. A cewar mujallar The Wall Street Journal, za a kwashe shekaru da dama kafin rigakafin ya isa ko ina a duniya.
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Wata tawagar tsaffin 'yan tawayen ƙasar Mali, mambobin haɗin guwar CSP ta yada zango a jamhuriyar Nijar a ci gaba da zagaye ƙasashe makwabta da zumman neman shawarori da za su taimaka a samar da zaman lafiya a ƙasar Mali mai fama da rigingimin siyasa da mamayar 'yan ta'adda. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimani Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Rangadin wanda shine na farko da tsofaffin 'yan tawayen arewacin Mali ke gudanarwa tun bayan da kungiyar 'yan tawaye ta CMA ta kulla kawance da takwararta ta platform a watan Afrilun da ya gabata na hangen ganar da shugabannin kasashen yankin Sahel manufofin da suka sa gaba a ƙarƙashin haɗin gwiwar CSP. Mafari kenan suka yada zango a nan Niger, inda suka gana da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Musa Ak Asharat Man shine kakakin kungiyar kawancen 'yan tawayen Mali.
Pour expliquer un peu la nouvelle dynamique dans laquelle nous sommes, des rapprochements des mouvements dans le cadre de CSP.
Yace mun zo ne mu gabatar da kungiyarmu ga shugaba Muhammad Bazoum. Mu nemi shawarwari daga gare shi da kuma gudunmuwarsa, domin a yau taimakawa CSP tamkar taimakawa ƙasar Mali ne, kuma fitar da Mali daga ƙangi tamkar taimakawa yankin Sahel ne. Mu muna matukar buƙatar ƙasashe makwabta su dafa mana don ceto Mali daga yanayin da take ciki a yau, ta yadda za a maido da zaman lafiya a baki ɗayan yankunanmu. Mu kuma buƙace shi ya tsaya mana don fitar da Mali daga halin rikicin da take ciki.
Lui demander aussi de s'impliquer pour aider notre pays qui traverse une situation extrêmement difficile.
Da yake amsa tambaya game da amsar da shugaba Muhammad Bazoum ya basu, kakakin kawancen tsofaffin 'yan tawayen na Mali ya ce,
le président est très réceptif d'abord par rapport au CSP, il en est très content.
Mun sami kyaukyawan tarbe daga shugaban ƙasar Niger, wanne farin ciki da kafuwar gamayyar CSP. Mutum ne wanda ke da cikakkun bayanai game da abubuwan da ke faruwa a ƙasar Mali. Ya san cewa rarrabuwar kawunan da aka yi fama da ita a tsakanin ƙungiyoyi da shugabannin al'ummomin arewacin Mali ta matukar haddasa tsaiko wajen maido da zaman lafiya a wannan yanki. Saboda haka ganin dukkan waɗannan shugabanni suna tafiya tare abu ne da ya yi murnar faruwarsa. Kuma ya gargaɗe mu mu haɗa kanmu mu taimaki Mali ta fita daga mawuyacin halin da take ciki.
La réconciliation et la paix entre eux est un facteur extrêmement déterminant.
Jamhuriyar Niger da ƙasar Mali sun fuskanci tsamin dangantaka a kwanakin baya, lokacin da ministan harkokin wajen Niger Hassan Masaudu ya jaddada matsayin kungiyar sai dawo, wacce ta umarci sojojin da ke rikon ƙwarya su shirya zaɓe a watan Fabrairun 2022 kamar yadda aka tsayar, ko kuma su yabawa aya zaƙinta, abinda gwamnatin ta Mali ke ganinsa a matsayin katsalandan. Kakakin kawancen CSP Musa Ag Asharat Man ya ce an wuce da wannan magana domin Niger na da rawar takawa wajen warware kullin da ya sarke a ƙasar Mali shekara da shekaru. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sulaimani Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Laraba, shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Amurka Mitch McConnell ya bayyana alaman za a yi gyara ta wucin gadi akan cigewar da aka samu wurin baiwa gwamnatin Amurka dama ta karɓo rance kafin ranar 18 ga watan Oktoba, lokacin da Amurka take sa ran kudaden gudanar da gwamnati zai ƙare. A wata sanarwa, McConnell ya ce ‘yan Republican za su baiwa Democrat dama su yi amfani da hanyar da aka saba wurin tabbatar da kudirin gaggawa na ƙara karɓo rance, amma na ƙayyadaddun kuɗi da gwamnati za ta kashe zuwa watan Disamba. A baya ya ce ‘yan Democrat da ke da rinjaye a majalisar dattawan su yi amfani da tsarin sulhu wurin magance batun karɓar rancen. Tsarin sulhun shi ne bin hanyar lalama da za ta ba da damar tabbatar da dokoki masu alaka da kasafin kuɗi da ɗan ƙaramin rinjaye, amma ba ƙuri'u 60 da ake buƙata a majalisar dattawan ba. A ƙarƙashin tsarin sulhun, Democrat ba ta buƙatar kowane ƙuri'a daga ‘yan Republican. A jiya Laraba, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa wa gwamnatin Habasha cewa ta nuna masa wata takarda ko shaida da ƙasar take da ita akan zargin da ya kai ga koran manyan jama'a aikin jin kai su 7 daga ƙasar. A wata musayar kalamai da ba a saba gani ba, Antonio Guterres ya yi jawabi a kwamitin sulhu bayan da jakadar Habasha ya yi zargi-zargi akan ma'aikatan majalisar, ciki har da zargin sun ƙara yawan mutane masu buƙatar taimakon jin kai da mutum miliyan guda kana san an bato mace-mace da ba a yi ba. Guterres ya ci gaba da bayani cewa sau biyu yana faɗawa Prime Minister Abiy Ahmed idan yana da wata damuwa ta rashin adalci game da wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya to ya faɗa masa kai tsaye saboda shi kuma ya gudanar da bincike. Kani ya ƙara da cewa matakin da Addis Ababa ta ɗauka ya sabawa dokar ƙasa da ƙasa ta ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya wanda manyan dokokin duniya suka ba su kariya. Guterres ya nana ta cewa yana buƙatar gwamnatin Habasha ta ba da haɗin kai domin ma'aikatan jin kan su yi aikin da ya dace na rage raɗaɗin wahala da miliyoyin 'yan Habasha ke fuskanta. Karshe, Pakistan ta naɗa Laftanan Janar Nadim Anjum sabon shugaban ma'aikatar leƙen asirin ƙasar. Ya dai maye gurbin babban daraktan ma'aikatar tattara bayanan sirri ta ISI a takaice, Laftanan Janar Faiz Hamid, wanda ya jagoranci ma'aikatar tsawon shekaru biyu, kana zai zama babban kwamandan rundunar sojojin Peshawar. Sashen yaɗa labarai na ma'aikatar sojin ƙasar ne ya sanar da wannan naɗin a ranar Alhamis a matsayin wani ɓangare na sauye-sauyen shugabancin soja. Masu lura da harkokin soja a ƙasar sun mai da martani akan naɗin, suna faɗin cewa naɗin da aka yi wa Hamid na nufin akwai yiwuwar zai shiga sahun masu neman mukami mafi girma na sojin ƙasar a sabuwar shekara.
A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An samu rabuwar kai mai tsanani tsakanin manyan 'yan siyasa arewa da na kudancin Najeriya kan tikitin shugaban ƙasa a zaben 2023, yayin da 'yan siyasa arewa da sauran masu ruwa da tsaki ke cewa a bar kowa ya gwada sa'arsa. Gwamnonin kudu sun tsaya kan lallai sai mulki ya koma yankinsu, wannan dai ya shafi manyan jam'iyyun biyu na APC da ke mulki da babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Daga Abuja, Nasiru Adamel Hikaya ya aiko mana da wannan rahoto.
Bambancin da ake samu shine 'yan siyasa da zababbu na kudu kai tsaye na cewa lokacin mulkin kudu ne da zarar shugaba Buhari ya kammala wa'adinsa. Su kuma zababbun arewa da ma wasu 'yan siyasa na cewa ba maganar karɓa-karɓa, sai dai a duba cancanta, kuma ko daga ina za a iya samun ɗan takarar da ya dace. Ba a rasa wasu ƙalilan arewa da ke cewa a'a. Mulki ya ci gaba da zama a yankin don iya rabon yankin kenan a tsarin Najeriya, inda wasu ko ke cewa ko oho duk inda mulkin ma ya tafi ɗaya ne don ba su gani a ƙasa ba.
Is it the top of this out? Because we supported them to be president. But for Bola Ahmed Tinubu, how can Buhari be president?
Nan tsohon ministan ayyuka ne Adeshe Ogunleye a shirin gidan talabijin na Arise ke cewa yanzu zagayen kudu ne na fitar da shugaban ƙasa, kuma 'yan arewa ba za su manta taimakon da kudu ta yi ba. Don in ba da Tinubu ba, shugaba Buhari ba zai zama shugaban ƙasa ba.
If not by concession, why was there crisis in 2011 when they insisted that it was their turn and they have to kill over 26?
Ogunlewe ya ci gaba da cewa in arewa ba ta yarda da karɓa-karɓa ba, me yasa a 2011 aka kashe fiye da matasa masu yi wa ƙasa hidima 20 a Bauchi da ƙona gidaje a Kano don tunanin Buhari ya lashe zaɓe kudu taki ko kuwa 'yan kudu na ƙwarar arewa? Da tsohon shugaban meti Allah na Abuja Dodo Oroji, yanda ‘yan kudu ke magana da dagewa tamkar a ji tsoronsu ne a ba su matsayi na demokuraɗiyya, dole ya sa ‘yan arewa ba za su bar mulki ya sullube musu ba.
Babu dalilin da cewa mu mu bar mulkin nan, in ka duba tun daga farkon ƙasar nan kabila uku ce take da ƙarfi, Yorubawa, Igbo, Hausawa. Tun da mun yi su yawa, kuma wannan mulkin ɗin ba za mu ɗauka kawai mu ce mun ba su ba. Idan muka yi wannan sakakacin, to mun kashe kanmu da kanmu.
Gabanin babban taron APC mai niyyar takarar shugabancin jam'iyyar Sanata Alhamidu Sharif ya ce duk da akwai sauran lokacin yanke hukunci, amma cancanta ya fi dacewa a yi la'akari da shi a 2023.
Ai, sai ka samu jami'a kafin ka yi maganan ina shugaban kasa zai fita, ba a taɓa yi convention na zaben shugabannin siyasa da na shugabannin Najeriya ba, ba a taɓa yi ba. Bisa ga yadda fatin ta zaunu, kafin ku je ku zauna a tafiyarmu nan, ina za mu gani in mun sa dan takara za mu yi tasiri fiye da abokanin hamayyarmu. Janar Buhari shi kadai ya zo da kuriya miliyan 12, an ba shi wannan CPC, an ba shi wannan AMPP. Duk yankin Najeriya ba ta bai ma wani haka ba, mana talakan Najeriya suna son shi kenan. Za mu duba wannan abubuwa. To a yanzu a wannan tafiya waye ne za mu saka, wanda duk talakan Najeriya arewa, kudu, gabar, yamma za su yadda da shi ce wannan shugaba ne da gari za mu bi shi.
Babbar jam'iyyar Adawa PDP da ke cewa tamkar tana jiran lokacin amshewar gabani daga APC ta nuna kowaye ta tsayar zai iya samun tagomashi don yadda take ganin gazawar mulkin Buhari. Sanata Umar Tsauri shi ne sakataren jam'iyyar.
Mu mutanen PDP ba mu iya adawa in gado ne mu gaje ta ba, don shekara 16 muna mulki kuma kowa gani. Su kuma 'yan jam'iyyar APC ita suka iya adawa, domin su ba majam'iyya bace ba. Club ne wanda wancan yazo, wannan yazo, aka kori jarfa. To ya rige ma 'yan Najeriya yanzu su yi amfani da katin ƙura'a su mai da kowa inda ya fi iyawa. Mu a mai da mu inda muka iyawa mulki, APC a mai da ita inda ta iyawa adawa, kuma wannan abin da ya faru kenan. Ba za ka gani lokaci yayi.
A jam'iyyance dai ba matsaya kai tsaye kan batun na karɓa-karɓa, amma hakan zai bayyana bayan tarukan jam'iyyu. Nasiru Adamaili Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamaili Kaya. Kada amanta, wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka sauka huiwa.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin matakan inganta zamantakewa al'umma da koyon darasi daga rayuwar matashi da aka yi wa auren dole da ya zama ajalin mijinta. Jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi barista Badiha tasirin abubuwan da aka yi wa Rahama a rayuwarta tsakanin al'umma.
Ai, a yau wannan yarinya Rahama da kai da ni da ita haka muke a wanke ta, haka take a wanke wannan laifi, an riga an sa delete all na gwamna, an yayi shi, ba wanda ya isa ya sake kiranta da wani suna na convict ko wata criminal, bata yi ba ma
kuma
bata yi ba, ai sunanta kenan ne yanzu sabo, bata yi ba. Kuma sannan wannan dama da aka bata magana ce ta gaskiya, an kyauta, an duba bangaren humanity. Yarinya ce mai karancin shekaru, kuma ba a san irin baiwar da Allah ya mata ba, kuma akwai shi daman gidan gyaran hali da tarbiya, ai sunansa yanzu an canja shi gidan gyaran hali da tarbiya. Su suka amanna da cewa
ta sauka daga gidan yari
a tun yaushe, ai tun a wancan zamanin, yanzu 21st century ne, ai magana ake
a zamanin ku.
To na gode, duk ɗaya ne, ni ma na gudun ko me za a ce mani, alhamdulillah. To na san an ce whatever goes up must come down except my age, yawwa. To amma magana ta gaskiya, an kyauta, in aka tallafa mata tarbiyyar ta gyaru, ta shiga karatu ba a sani ba likita ce lauya ce malama ce akalla an dora ta a tafarkin da za ta dawo ta tallafi al'umma bayan ta tallafi rayuwarta kuma ya zama darasi da izina ai shi kansa wannan afuwar mutum yana da dan shekara 13 ko wani guri zai yi baya so ya nesa da shi amma sai da ta lale shekara 7 ba ta tare da kowa nata daga cell sai prison tana can anan take komai to kowannan kam ai ba karamin garari bane a wurin dan shekara 13 a ce anan zai kunya tashi ya hadu da waɗanda suka fishi ya hadu da masu gagarumin laifin ma ya ga iyayensa ya ga kakanninsa ya ji ya gani baya ganin kowa nasa sai wanda suke tare a killace a wannan gidan gyaran hali da tarbiya gaskiya ba karamin al'amari bane kuma ya ishe ta izina ya kuma ishe ta ta dawo ta saduda hatta zo ta fitar da tarbiya nagartacciya wanda aka tsamo ta aka ga ta cancanci wannan afuwa
aka maka Allahu a yayin da mutum dan adam ya samu kansa irin wannan yanayi irin na rahama aka yi masa afuwa irin wannan me shari'a ta ce ai na gaba misali ita tunda ta fito yanzu barista tana ga mana a kundin dokar kasa sunanta ba ta yi laifin ba ma aka karma akan laita da laifin kenan abinda dokar take nufi kenan yanzu ta fito a fuskar janibi na shari'a ya sunanta
to kamar yanda barista ta faɗa haka ne ai shi kamar yanda musulunci ya tsara duk mutumin da ya tuba daga laifi ai kamar baya da shi ne in aka ce an yafi shari'a ba ta dawowa ba in ta ce ta yafi sai dai kullun abinda musulunci shi yake dubawa yana duba wani abu da ake cewa kamar kuna cewa balance yanzu mu
samu daidaito
yawa daidaito yanzu misali me bin haƙi na wannan yarinya zai ji daɗi saboda ga abin da aka yi mata to amma kuma me bin haƙin shi kuma namijin shi kuma ba zai ji daɗi ba dalili saboda shi namijin shi ma yana da haƙi wannan shine hikimar da yasa shari'a ta ce lallai a nemi yafiyar su dan kada a yi musu wancan kallon domin akwai wanda da ya gan su ko ya ganta to kallon da zai mata kawai mai kisa ce an ba a sa abu mahaifarta mata to amma idan ya kasance an sami yafiya wanda ma suke da haƙin za su ce wannan magana ba sa santa ya riga an yafi misali kenan hikimar kenan sannan kuma in ba yafi wa suka yi ba biya akai to ai sun biya diya saboda haka mai magana ya daina wannan dalilin shi yasa ake so me idan an samu irin wannan shari'a sai take cewa ko dai su ce sun yafi shari'a ta yadda da wannan kuma tana so ko kuma a biya su diya ita ma shari'a ta yadda da wannan dan dai a samu wancan ita ma ta zauna lafiya ka gane ai su ma kuma ba su da wani tashin hankali amma rashin yin haka to zai iya jawo wata damuwa a cikin dangin su waɗancan domin su ma dan nan nasu ne masu rajin kare haƙƙi na dan adam wanda ba mace suka ware ba ba namiji ba to in ka kare haƙƙin waccan macen to shi kuma wannan namijin fa da aka kashe dan uwansu ko aka kashe masu da ko aka kashe masu jika ko wani mai kama da wannan dangin sa dai suna su haƙin ba shikenan mutun ya kisa ya shekara 7 ya dawo ba a biya diya ba misali kaga suna da wannan tambayar ko kuma neman amsar wannan tambayar akan wa dangin waɗannan waɗanda suka yi masu kisa
ko akan gwamnati ko akan hukuma
kware daga su ko akan hukuma saboda haka in aka bada wannan haƙin ita ce mai tuba daga zunubi kamar lazan bala wanda ya tuba daga zunubi kamar baya da laifi ne wanda aka yafe masa tunda ai ya tuba shi kuma daman wanda ya tuba daga zunubi Allah a shirye yake ga mai laifi ya yafe masa to ko in haka ne kaga ashe kenan daidai yake simul kamar bai taba laifi ba saboda ya koma yadda ka koma na koma tsaf ban yi ba ita ma ba tai ba
Dr. Musa akwai abin da kuke cewa stigmatization angwama idan kuka same kuka cikaro da mutane masu yanayi irin na Rahman Hussein suka samu kansu a yanayi na tsangwama bayan an yi shari'a wata kila ko ba wani abu mai kama da haka ya kuke musu ne
to abu na farko shine suna buƙatar tallafawa zuciyarsu ta yi ƙarfi saboda su shigo wata rayuwa da suka rabu da ita a lokacin da ba su da wayan da ma suke da shi yanzu so wata ilasan da suke wannan rayuwa ta gidan gyaran hali an riga an saba da wannan rayuwa yanzu kuma za a fito cikin al'umma kamar yadda kace akai magana wasu za su kalle su da irin wannan laifin da suka aikata wanda shi kai su wannan gida so dole ne sai ka sun samu wadanda za su karfafa musu biwa da zuciya wurin ci gaba da bibiya da nuna musu abuwa shi sa ni yanzu kallon da nake wa rahama shine rahama ta zama wata sila ce da za ta iya kawo rahama cikin mutane domin yanzu idan rahama ta bude wani fanni kamar kace ko foundation haka wanda za a ci gaba da wayar da kan al'umma na abubuwan da suke na laifi a kare kai a inganta tarbiyya da waye to tana iya samun mutane da za su hada kai da ita wurin ba da gudunmuwa ganin cewa an wayar da al'umma an wani domin ita abin ya fara akan ta ne tana iya zama cikin wadanda za su fito da bayanai wurin tattaunawa da mata da al'umma gaba daya wurin nuna musu illar saurin fishi wurin illar shiga rayuwa marar kyau irin wannan da kuma musamman ta ga abubuwa a ciki rahama na iya rubuta littafi akan rayuwarta nan da ta samu rayuwarta a ciki na labarai da ta ji irin wannan kamar yadda alan waka ta bayin wata waka da fito da abubuwa na rayuwar cikin prison domin a ilmantar da mutane su guji irin waɗannan abubuwa so ina ganin mafi ala shine ya kamata a ce ta samu wannan tallafi na ƙara ƙarfa mata gwiwa da samu mata da abubuwa na sana'a da za ta yi domin ta samu gudan santa musamman karatun nan ma dai shine mafi mataki na farko sannan kada bayan karatun kuma kada a bar ta da karatu kadai a nan mata wani abu da ita ma za ta zama cewa kullun tana ganin kamar tana da kisa na bada misali kamar shi wannan gidauniya idan ta kalle ta ko wata ƴar kungiya wacce za ta yi amfani da ita wurin tallafa al'umma so ta yi amfani da wannan sunan nata wurin bujiro da al'umma tallafa wa marayu marasa karfi tsofaffi da sauran abubuwa ina ga idan rahama ta fara irin waɗannan abubuwan cikin ikon Allah za ta canza wa mutane wannan tunanin na ganin cewa mutum in yaji irin wannan ya fito kamar bai da amfani da wannan har ta samu masoya
to yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja burki nan sai mako na gaba ku ji yadda bakin namu suke ganin lamarin rahama ya bambanta da sauran masu aikata irin wannan laifin yanzu a madadin bakin namu barista Badiha Abdullahi Mu'az da Dr. Musa Abdullahi Sufi da kuma Malam Mustafa Muhammad Damduni sai madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Jimbe Hamza da daidaita sautin shirin Alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza
to madalla a gaida alheri yanzu kuma sai labarai a takaice
baballa a takaice sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a jiya Laraba cewa tattaunawar sa da manyan jama'an Faransa ya yi ma'ana ainun kana za ta iya kai ga buɗe sabon babi na haɗin gwiwa tsakanin Washington da Paris wurin dakile ayyukan soja da China ke gudanarwa a yankin Indo-Pacific yana da matukar muhimmanci ga Amurka ta ga nahiyar Turai baki daya musamman ƙasar Faransa sun yi ƙarfi kana su yi aiki tare a yankin Indo-Pacific Blinken yana faɗa a wani taron manema labarai a Paris babban birnin Faransa ya kammala rangajin sa a Turai ne da tattaunawa da wasu ministocin harkokin waje a taron kungiyar rayuwar tattalin arziki ta OECD shugaban hukumar abinci ta majalisar dinkin duniya a Afghanistan ta faɗa a jiya Laraba cewa matsalolin kayayyakin jin kai a ƙasar na karuwa cikin gaggawa har ma lokaci na kurewa kafin shiga lokacin sanyi na gab da shigowa inji Mary Ellen McCroarty babbar daraktar shirin abinci na duniya a Afghanistan tana faɗa wa manema labarai ta bidiyo yanar gizo a Kabul tace muna da sanyi mai tsanani a Afghanistan farashin mai da ke tashin gorin zabi zai jefa mutane cikin wahalar samun abinci da kuma samun dumi a gidajensu a ƙarshe a jiya Laraba hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta bada shawarar baiwa yara rigakafin malaria a kudu da hamadan Afirka da ma wasu yankunan nahiyar masu fama da tsananin yaduwar cutar malaria an tabbatar da ingancin rigakafin da ake kira mosquitoes a wani aikin jarrabawa da aka gudanar a Ghana da Kenya da Malawi inda yara sama da 1800 suka samu rigakafin hukumar ta WHO ta ce malaria ita ce babbar cutar da ke hallaka kananan yara a kudu da saharan Afirka inda yara 260 'yan ƙasa da shekaru 5 ke mutuwa a duk shekara
to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hanci da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku jiwa abokanan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan Malam Salisu Gwangwazo bisa rasuwar ɗansa Malam Abba Salisu Gwangwazo, wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Litinin da ta gabata. Allah ya ji kansa da rahama, amin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya tsaya na gabatarwa, da kuma Jumbe Hamza da ya haɗa sautin, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.